أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما سسر عرمو يكلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barka mu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na Fatin Rahma, shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma na yi aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shirin ne ta yin aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-360-1455 ko kuma cikin adireshin email na fatinrahma@yahoo.com da kuma shafin Fatin Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Da yau dai muna Lahadi ne 4 ga watan Dhulqa'ada na shekara ta 1445, Bajira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 12 ga watan Mayu na shekara ta 2024. Kuma kamar kowane lokaci, a yau muna tare da shi malamin namu Professor Sheikh Muhammad Sani Maljali Mu'oyan, babban malami a tsangarin nazarin shari'a da addinin Musulunci ta Jami'ar Bayero da Kinan Kano, wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo akan kala, sai a yi sallama da maskan.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
To yau kai sai za mu shiga cikin sakonnin tambayoyin da kuka aiko mana, da mai tambaya na farko yake cewa malam, da Allah yana son karin bayani akan mutane 12 da aka ce mace idan tana gida suka shigo ba sai ta sanya hijabi ba.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يوم ما سو كلموا للسورة لما أن اللوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى أتكن سورة النور يا أمتي يا أمرتي ما تعالى سو سيني هجابي لسو كامي جننسو سو جنسي جننسو su kuma sanya lullubinsu a jikinsu. Wa kullu mu'minati yaghudunna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wa liyadribna biqumurihinna ala jubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna أو إخوانهن أو أبناء إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولو الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا ننسوني متعني بلاغو مشابه لألا أنبتها أتكي وأن آية الله سبحانه وتعالى كجايا كجايا وما تاموا من نيسه kame ganinsu su tsare al'aurarsu ko su tsare mutuncinsu, kada su bayyana adansu sai abin da ya riga ya bayyana. Wala bil zinatahunna illa ma dhahara minha, abin da ya riga ya bayyana su ba mai suka ce fuska da tafin hannu, wannan dan an gani wannan babu komai shine ma dhahara minha al-yad wal abin al-kaffan wal wajh wal kaffan. Suka ce illa ma zahara minha, abinda yake zahiri na kayan jikinsu, ba'ana su mace ta shiga ta sa sutura a jikinta, to wannan abinda ya bayyana na suturarta wannan babu komai a cikin abin nan. Amma banda wanda yake na buye, wala yubdina zinatahunna wal yadribna bi khumurihinna ala jubihinna, su sanya lullubinsu akan kirjinsu, wato su yi lullubi da za su rufe kirjinsu ruf, kada a ga wani abu wanda yake ya shafi adonsu na ɓoye, kada a ga ɗan kunnensu, kada a ga abin wuyan ɗaubin wuyansu, kada a ga awarwaranta na jikinta ko mundayen da suke ƙafafuwanta na ado, dukka a gani. Shi ne wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna, sai ga waɗanda suke mazajensu ne za su iya bayyana adonsu na ɓoye ga mazajensu. Wato mijin wacce dan ya ganta, ya ga ɗan kunnanta, ya ga abin wuyanta, ya ga wannan babu komai. Au abai bu'ulatihinna, ko kuma iyayen mazajensu. Wato iyayen mazajensu su ma dan sun gani, saboda su ma suna da cikin muharramansu, babu komai. Au abaihinna, ko iyayensu su, au abai bu'ulatihinna, ko iyayen mazajensu. Wannan su ne na mazajensu da ɗaya, iyayen mazajensu, iyayensu kuma da iyayen mazajensu, kaga maza maza kashi uku kenan shi au abna'ihin da ko ƴaƴansu maza ƴaƴansu maza su ma za su iya ganin adansu wanda yake na boye wanda ba a yadda wani wanda yake ba cikin wannan jerin mazaje mai kalla su ne au abna'ihin au abna'i ulatihin da ko kuma ƴaƴan mazajen su wato sun aure ta aure mutum yana da ƴaƴa to ƴaƴansa su ma za su iya ganin wato adanta wanda yake na boye sara au abna'i au ikhwanihinna ko kuma ƴan uwansu maza uwansu maza da suka fito ko ciki da shakikai ko lu'ummai ko da abbai su za su iya ganin wannan ado wanda yake na boye kamar abu wuya kamar dan kunne din babu komai dan sun ga wannan ado au bani ikhwanihinna ko ƴaƴan ƴan uwansu maza au bani akhawatihinna ko ƴaƴan ƴan uwansu mata ci au nisa'ihinna ko mata ƴan uwansu mata za su iya ganin abin nan wannan ado na boye au ba malakat aymanuhunna ko bayinsu wanda suka mallaka ci tana da bawa da ta zauna ba lullubi a cikin ta ba komai bawanta ne sai da au tabi'ina ghayru ulul urbati min ar-rijal ko kuma mazajen da suke bin su dan neman abinci waɗanda ba su da sha'awar mata saboda tsufa amma suna zaune da su saboda cin su da shan su yana ta'allaka da su wanda dattijo ne yake aiki a cikin gidan dattijo ne ya tsufa ba wani ta'awa ta tafi tare da shi shine ghayru ulul urbati amma ne yake aiki yana gadi yana ba fulawoyi ruwa saboda dan mace ta fito ba lullubi a cikin ta babu wani laifi su ne tabi'ina ghayru ulul urbati min ar-rijal amma wanda suka tsufa ta kuffa su da sha'awar maza da shi ba da shi da mata sannan sai ya ce a wattafilin ladina lam yadhharu ala auratin nisa ko kuma yara kanana wanda ba su ma fahimci mecece sha'awar al'auran mace ba yaro karami saboda kankanta bai ma san mecece menene abin sha'awa tare da al'auran mace ba shi ma wannan duk dan ta zauna ba tare da ta lullube jikinta ruf ba a cikin yara wanda duk babu kwakwaran su ne goma sha biyu da suka zo a cikin wannan aya shan aya ce wala da zaribna bi aljunihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna kada suna tafiya su riga buga kafa dan a ga abin nan adansu wanda yake a goye ta san lokacin alƙawancen lokacin mace takan samu ndaye a kafafuwansu to ado ne na boye in ta sa sutura wata ta rufe kafafuwanta duka ba za a ga wannan adan ba to amma saboda shedanci in ka zo gaban maza sai a riga buga kafa suna ƙara zan cewa ta caba ado to Allah ce kada su yi wannan sannan Allah ya kira mutane ce tuhu ilan nasi jami'a tuhu ilan lahi jami'a ayyuhan nasu la'allakum tuflihun mutane gaba ɗaya ku tuba zuwa ga Allah don ku samu rabauta sau haka waɗannan su ne mazaje kashin mazaje goma sha biyu da Allah ya faɗa wannan sura a wannan aya cikin wannan sura suratul nur wanda aka halatta musu za su iya ganin ado na boye da yake tattare da mace
to sai ne ke ta malam tambayarsa ko kuma tambayar ta ita ce idan mace ta yi bari a wata ɗaya ko biyu shin wannan jinin da ya fita na ciwo ne ko kuwa na haida ne kuma za ta yi wanka ne ta ci gaba da ibada ko za ta jira sai
ya dan yaron ya kai kalla ya kai wata uku cikin ya kai wata uku to ya zama an halicce shi saboda ka abin da ta fitar da ya fitar daga cikinta kamar haihuwa ne saboda ka za ta kalle shi a matsayin jinin haihuwa bayan ya zama na ƙasa da haka ne bai kai ga matakin halittarsa cikakkiyar halitta ba to wannan jinin da zai fita daga cikinta jini ne na larura ba zai hana mata ibada ba
to ne ke cewa malam fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa walla in takalta jannata ka kulta ma sha Allah la quwwata illa billah in tarani ana kallan kamalan wa walada yake cewa shi malam a lokacin da ya bude shagon sa a kasuwa wajen kokarin shiga zai iya lazumtawa kansa kullum fadar ma sha Allah la quwwata illa billah
amma duk ita wannan magana ce da ake so duk sai da kaga wata ni'ima da Allah ya maka ka tuna cewa Allah ya ga dama ya baka wannan ni'imar ba dabarar ka bace ba karfin ka bane shine ma'anar fadar haka masha Allah la quwwata illa billah kada ka rika ganin abin da ka tara ko wani arziki da Allah ya baka ka rika ganin kokarin ka ne dabarar ka ce iyawar ka ce sanayyar ka ce waye shi yasa ka samu wannan cire wannan shi zai sa maka dagawa da jin kai da jiji da kai da wulakanta mutane da rashin taimakon mutane kana ganin kai ka sha wahala ka tara kayanka baka tarin akwai wanda suka fi ka shan wahala ba su tara ba akwai wanda suka fi ka wayo akwai wanda suka fi ka ilimi akwai wanda suka fi ka dadewa akwai wanda suka fi ka sadayya amma ba su samu abin da ka samu ba to tarbiya ce ubangiji subhanahu wataala yake bawa dukkan wani wanda Allah ya bashi arziki ya rika jin ya rika tuna cewa arzikin nan da yake da shi ba dabara sarki ba karfin sa bane Allah ne ga dama ya bashi shine ma sha Allah la quwwata illa billah shine abinda ba wai addu'a bace ka ci addu'a kake yi kana ƙara tabbatarwa da zuciyarka cewa wannan arziki daga Allah yake so ka dan ka kalli arzikin da Allah ya maka ba wai sai a gonarka kadai ba ba wai sai a kantinka kadai ba ko a gidanka kai ko wace ila matar da Allah ya baka ta zanto mata ce ta kware wata ke faranta maka rai kullun ka tuna wannan ka ce masha Allah la quwwata illa billah wannan yana da kyau saboda kan magana ce wanda ana fadar ta ne dan a ƙara tabbatar da zuciya cewa komai da mutum ya samu na ni'ima daga Allah ne
to sai ne kike malam menene hukuncin bashi da ake bayar wa manoma idan misali ana saida masara 50,000 sai a ba sa matsayin 10,000 idan kaka ta yi su biya
to mun gane ba ba su an ba su a 10,000 su biya 10,000 ko su biya masarar da aka ba su
shine to bai ƙara
mun gane ba idan an ba su masara da aka sayar musu da ita 10,000 bayan kaka sun yi noma sun girbe sun kai kasuwa sai su da 10,000 shikenan ba wani abu ko kuma a'a za su ba da buhun ne su ma idan aka ba su 10,000 su ba su da 10,000 shi ma nan babu komai ana lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ana ba wa manoma bashi shi da junan mutane wanda suke da kuɗi suka dauki kuɗin su ba manoma bashi amma za su biya su da abin da suka noma su ba su bashi akan an kun noma za ku ba mu dabi kaza ko kwano kaza daga cikin abin da kuka noma duk kuɗi kaza to zai kama kwano kaza muka saya kenan saboda kamar su sayar musu ne amma za su jira sai sun yi noman su ba su to ana son a san me za a bayar da san da za a bayar wannan shine sharadin da ake bukata irin wannan bashin shine suke cewa salaf ana so ya zama an san qadarin ma'lum ko ila waqtin ma'lum an san me za a bayar ba kawai ka ce in ga kuɗi na bayar na ba 50,000 ko 100,000 in ka yi noma abinda ta kama kasuwa ta kama sai ka bani abincin dari a wannan ba daidai ba ne zai yi a ƙasa zai yi a sama so amma dai ka ce na ga kuɗi 50,000 buhu biyu ko buhu uku na abin da za ka noma saboda haka in ka noma abin da za ka ba shi ne wani buhu uku so an kuɗin ya yi akwai kaɗan wannan abin da shi ko yi daidai ne a kansa sannan a san san da za a bayar ba kawai a bayar a shuru ba a'a ana sa ran wannan shuka da za a yi za a girbe ta a watan kaza to wannan watan zan karbi abin da kan nano ka abin nan wannan duk ya halatta lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam suna yin wannan salaf din so ban san shi wanda yake magana in an bashi ne 10,000 zai da 10,000 wannan babu wani abu kun bashi 10,000 na 10,000 misali zai dawo da adadin wannan buhun ba wai kuɗi adadin buhun ba wato ba buhu na 10,000 ba ta yi a bashi shi 10,000 guda 10 amma watakila san da zai girbe kuma san kuɗin ya ƙaru ko ya ragu a ce kuma iya wannan na daidai kuɗin da ake da shi a wannan lokacin zai kawo wannan ba shi ba daidai ba ne.
Sannan mai tambayar shi kuma yake cewa malam menene hukuncin ba da jini a asibiti kuma mutum ya karɓi kuɗi a kai.
Ba halatta mutum ya sai da jininsa haramun ne mutum ya sai da jininsa zai bayarwa amma ya zama kyauta ce bayar don taimaka ma wanda yake buƙatar taimako amma haramun ne mutum ya sai da jini.
Sai yake cewa shi kuma malam ya yi tafiya ne wadda ake za a yi wa kasaro to yake cewa zai iya hada sallah a wannan garin da ya tafi har sai ya koma gida.
Na'am zai iya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a Tabuka bana 20 yayi yana kuma hada salloli yana jin mutakhir lokacin ya zauna a Tabuka yana jiran ko kafirin ruwa za su kawo hari kamar irin ya tare su ka a fasu su shigo musu Madina da ya samu labarin cewa suna shirye-shiryen kawo musu hari shekara ta tattara bayan hijira rukci annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a Tabuka yana wannan jirin hash har rojin kwana 20 kuma yana sallar kasaro abin yana kuma hada sallah
to sai nake cewa mallan a wani karatu da mallan yayi ya ji cewa za a iya bai wadanda aka haifa ba ta hanyar aure ba gado inda mahaifinsa ya karbe shi a matsayin da kafin ya mutu shi ke cewa mallan har ya kafa hujja da Yusuf wallahu fi auladi to shi ne ke tambayar ya matsayin wanda shi kuma ya kashe mahaifinsa domin ya ci wannan gadan
wanda ya kisa ba ya gado sai sai ya ce la yarsul qatil wanda la yarsul qatil al maqtul wanda duk ya kashe wani ba zai gaje shi ba in ya kisa ya kashe magajinsa to ba zai gaje shi ba domin wannan ita ce ka'ida man ta'ajjala shay'an uqiba bi hirmanihi man ta'ajjala shay'an qabla awanihi uqiba bi hirmanihi wanda yake gaggauto da abu kafin lokacinsa yana san ya ci gadan sa ya ga ya dade shi kuma ga shi mai mutu ba sai yake ganin bari gaggawa da ya gama da shi din ya ci gadan sai masa uquba da haramta masa wannan abin da yake hankoro
to sai ga jama'a shin mutun zai iya yin ramuwar azumin da ake binsa da ya shana Ramadan a lokacin kwanaki 10 na farkon watan Zulhijja sannan ya dace da samun ladan yin azumi a waɗannan 10 na farko
sai Sayyidina Umar yana ganin haka Sayyidina Umar yana ganin cewa mutun ya biya azumin sa na Ramadan a lokacin da aka shiga 10 farko ta Zulhijja ya fi lada domin zai jifi tsutsumi ne da hoge daya ya biya azumin sa na farilla kuma ya yi sa a cikin wasu lokuta da annabi sallallahu alaihi wasallama yake fadar wato gwaban alkhairin da suke ciki ayyukan lada suke da shi a wannan lokacin shi babu wani lada babu wani lokaci da yake da lada al'amalu salihu fihi na habbu ila Allah da aikin kyakkyawa yake soyuwa ga ubangiji kamar aiki a cikin wannan kwanaki to sai na Umar shi yana ganin haka cewa sai na Ali yana hanawa amma shi sai na Umar yana ganin ana iya bari wato arama a cikin wannan kwanaki ka ga mutum ya samu ya biya abin da ake binsa na bashi na bashin azumi sannan kuma ya samu yin aiki na kware a cikin kwanaki masu alfarma masu daraja kwanaki 10 farko na Zulhijja
tunda shi kuma yake cewa mallan idan yana bin liman sallah kamar ta tarawihi da ta gabata yace rashin yin karatu shi a matsayin sa na mamu yakan sa shi tunanin abin duniya shin me ya kamata ya rika yi domin ya daina wannan tunanin
to a wani tunani ya sake wani abu da zuciya shi wanda yake sallah gurgurin yadda ya nutsu a cikinta nutsuwa ta zuciya shi ne khushu'i ba nutsuwa ta gaɓoɓi ba gaɓa tana iya ta nutsuwa ba zuciya kuma ta zanto tana yawo tana ta sake tana ta kara kai na wasu wurare tana ta ƙulle-ƙulle abubuwa ba ga jiki a da tsatsam to khushu'i shi ne yake da tantance matsayin ibada musamman sallah ya tantance matsayinta da girmanta da ladanta a gurin Ubangiji subhanahu wataala yana daga cikin abin da yake sa khushu'i tadabburin abin da ake karantawa wanda yana da alaƙa kuma da fahimtar abin da ake karantawa ana karanta alƙur'ani kana fahimtar me ake karantawa kuma kana tsaya kana tadabburi kana tantance cikin abin da ake karantawa to wannan ya sa maka nutsuwa a cikin sallar ka sannan yin sallar a wurin da babu abin da zai jawo hankalinka shi kansa yana taimakawa wajen samun nutsuwa a lokacin da kake sallah in kana sallah a wuraren da abubuwa suke gigibtawa ko wasu mutane ko wasu suke yin wasu abin da zai rika jan hankalinka ko wani sauti daban yana tashi wanda zai rika sautin hankalinka ko wani zane ko wasu hotuna wannan yana kawo rashin samun khushu'i a cikin sallah yayin da yin sallah a gurin da yake da babu waɗannan abubuwa shi ba yana sa mutum ya samu khushu'i a ciki ba wai wata addu'a ce za ka yi ba a lokacin ka sauraron karatun Qur'anin kake yi to nan sauraron da za ka ce kana fahimtar me ake karantawa zai taimaka maka wajen khushu'i
to sai wani mai tambayar shi kuma yake cewa mallan idan yana yin sallah lokacin da ya sujjada ta farko ya kawo ta biyu sai ya rika jin kamar ɗaya yi shi ne ke cewa ya zai rika yi Allah ya saka da alkhairi
idan mutum yana shakka a cikin sujjada saku raka'o'in sa. To kamar yadda a cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri shine falyatrahi ash-shakk wal yabni ala mastaiqan, sai ya jifa da shakka, sai ya jefar da abin da yake shakka sa, sai ya gina akan abin da yake da yaqini. Ya yi sujjada yake zaton bai yi ta biyu ba, to sai ya bar ta a ɗaya ya yi, sai ya kuma yi ta biyu don ya samu ya tabbace cewa yanzu dai ya san sujjadarsa. Haka nan raka'a ce, ya yi raka'a uku kuma yake jin kamar biyu ci, ko ya yi uku yake jin huɗu ci, ya yi huɗu kai yake jin uku ci misali, to sai ya dawo da ita uku, shi ne waliyar ne ala mastaita, sai ya jefar da waccan da yake shakka, sai ya dawo da ita uku. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ya zama na huɗun ya yi a haƙiƙanin al'amari, amma kuma ya dawo da ita uku, kaga in ya sake yin ta zama biyar, to sujjadar da zai yi kabla salami, tunda annabi ce kai zai sujjada biyu raka'a, sujjadar biyu ba kabla salam, sai ya zama na yashfa'a da lahu salatahu, su mai da sallar sa zama shafa'i, kuma kwan ta zama raka'a biyar ta zama raka'a shida, wannan raka'o'i mu sujjadar biyu sun zama makufi, raka'a guda sun zama yana masa sallar sa shafa'i. Idan kuma da ya mai da ita uku daman ukun ya yi waccan ta huɗun kawai a hawansa ci bai ta ba, da haka sai ya yi sai kuma ya sujjada kabili, to annabi sallallahu alaihi wasallam ce kana tarhiban lishaitan, sai ya zama na turmusa har shaitan ne, sujjadan nan guda biyu sai zama turmusa hancin shaitan ne a ƙasa. To haka nan idan sujjada ce guda biyu yake shakkar biyun ya yi ko ɗaya ya yi, to mai da ita ɗaya, sai ya sake yin ɗaya, in ya so ya gazo ƙarshen sallarsa sai sujjada kabili. Haka ya zo a cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri, sai ya sujjada kabili sujjada guda biyu, wannan sujjada guda biyu za su zama idan sujjada daman can sujjada biyu ya yi, sun zo na sai su zama masa targhiban lishaitan, kuma ɗaya sai su zama masa su cika masa sujjada su sujjada su tare.
To sai wannan take cewa mallam matar da take zama a gurin da ta yi sallar asuba tana ambaton Allah har sai bakwai na safiya ta wuce, sannan ta je ta sake alwala ta zo ta yi salatul ishraq, za ta samu ladan Hajji da Umar?
Za'a zai wurin hukun da yake gun sallar ta ne, ranar take sallah, ta gama sallah sai ta zauna har lokacin da rana ta gudu, tana da daidai da ladan wanda ya je masallaci sallah, da ita nan shi ne masallacinta, nan ita shi ne masallacinta.
To ne ga jama'a shin da addu'o'in tashi daga bacci da kuma addu'o'in kammala alwala, yace zai iya yin duk adadin da ya samu dama kamar sama da guda daya, ko ko sai dai ya rika yin tanawwu, ma'ana ya yi su kala kala?
Haka ruwayoyin suke nunawa, annabi sallallahu alaihi wasallam yana bambantawa ne, shi yasa ga zamu wannan sahabin ya ji wannan, wani sahabin kuma ya ji wannan, wani sahabin ya ji wancan, ba ka samu sahabi ɗaya a lokaci guda ya ruwaito duka addu'o'in a lokaci ɗaya ba, ya nuna cewa annabi bambantawa yake, tanawwu'i yake, yau an ji shi ya yi wannan, ko kuma wani sahabin sai ji shi ya yi wata, kowa ya tashi sai ba da ruwayar abin da ya ji. Haka addu'o'insa na buɗe sallar da istifta misali, haka za zo daban-daban, haka tahiyya misali ta zo da sigogi daban-daban, to ba a cewa mutum ɗaya zai haɗa sigogin lokaci guda duk ya yi su, ya zo buɗe sallah ya ɗauko duka addu'o'in da suka zo na buɗe sallah ya yi wannan ya gama ya yi wannan ya gama ya yi wannan, da annabi yana haka, to da an samu wanda da cikin sahabban ya ruwaito biyu a haɗe, ko ya ruwaito huɗu uku a haɗe, amma kowa sai ga guda ɗaya ruwaito, wanda yake nuna maka cewa iya wannan ya ji, to sunna shi ne ka nawa'a, wato yau ka yi wannan gobe ka yi wannan, ko anjima ka yi wannan anjima ka yi wannan.
Sai wani mai tambaya shi kuma yake cewa mallam tambayar sa akan wani masallaci ne da ke unguwar su, yace wani lokacin sai su tada iqama su shiga sallah ba tare da an kira sallah ba, kuma akwai limami ratibi a masallacin, shi ne ke tambayar ya halaccin bin su
sallah, za ka bi su sallah amma ba daidai suke yi ba, ba daidai suke yi ba, shi kiran sallah wani alama ce daga cikin alamomi na musulunci, da ake so duk gari in musulmi ne a riƙa yin kiran sallah, masallaci ne ke da limami ratibi, zai zama akwai kiran sallah duka salloli guda biyar ana musu kiran sallah, wannan shi ne sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam, ya zama na alama ce shi'ar ne na musulunci, annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tura sariya san tura rindina domin su je su kai samari ko su kai hari, a ce su tsaya su ji, in su ji an kira sallah to ka suka gari ne na musulmi, ko da a ce misali garin a ko da ba musulmi da yawa akwai musulmi, to ya zama wannan kiran sallah ya cici sauran waɗanda suke garin, in basu ji an kiran sallah ba lokaci yayi to sai cewa na ba garin musulmi ba shi kaga shi kiran sallah yana alamta cewa garin nan na musulmi saboda bai kamata a ce masallaci ne yake da riba mai ratibi ba amma ana wasa da kiran sallah wani lokaci yayi wani lokaci yake wannan ba dauki kiran sallah da muhimmanci ba kenan
wani shi kuma yake cewa malam idan mutum yana sallah tare da liman shin kowace raka'a ne imamu zai karanta fatiha ko ko sai a raka'a da ba a bayyana karatu
malamai suna da tattaunawa daban-daban game da wannan matsala ta karatu fatiha bayan liman wasu daga cikin malamai suna ganin cewa duka sallah sai an karanta fatiha sai mutum shi kadai yake sallah ko liman ne ko imamu ne babu bambanci ce hadisi mubarak ibn samit yace an sallar yake cewa la salata liman lam yaqra bi fatihati alkitab ba sallah ga wanda bai karanta fatiha ba suka ce wannan hadisin bai ware wasu wanda wasu bai ce banda mamu ba bai ce sai liman ko mutum da shi kare ba ce liman lam yaqra bi fatihati alkitab saboda suke ganin cewa mutum zai karanta fatiha a kowane yanayi yana sallah tare da liman ne shi kadai ne ana bayyana karatu ana boye karatu zai karanta fatiha wannan ra'ayi wasu daga cikin malamai daga cikin sahabbai Abu Huraira yana da wannan fahimta cikin sahabbai akwai kuma wanda suke kan cewa ba za a mamu ba zai karanta ba mamu liman ya dauke masa yana bin liman ne to shikenan saboda hadisin Jabir ce man kana lahu imam fa qira'atu liman lahu qira'a da dai yake da liman to karatun liman shi ne karatunsa saboda ka shi ba sai yayi ba dace in ana bayyana karatu da ban shi an umarce shi da ya shiru ya saurara ce da kuma alquran fastabi'u lahu wasitu to kaga inda ka ce ka saurara kai shiru ka saurara kaga ba baka damar kai kai naka ba kenan kai naka to kai shiru ba ka saurara saurara suke cewa shi mai bugu su masu wanda ra'ayi suke ganin cewa shi mai bugu liman liba ya dauke masa saboda an ce ba karatu liba mai lahu kira'a akwai malamai da suka shiga tsaka-tsaki ba su tafi akan ra'ayin farko ba na cewa kowa da kowa a kowane yanayi a kowane ya hali sai ya karanta fatiha sannan ba su tafi akan cewa ba sai ya yi ba sai suka ce idan sallah ta zama jahiliya ce ana bayyana karatu kana jin karatun liba to karatun liba ya dauke maka kai kuma an dora maka nauyin sauraro an dora maka nauyin kai shiru ka saurara a lokacin kana da nauyi da aka dora maka shine fastabi'u lahu wa ansitu idan ka ce kai shiru ka saurara to alama ana karanta abu kana jiyowa to amma idan sallah ce take ana boye karatu to wannan kaga ba a cewa kai shiru ka saurara tunda kai kake saurara ba ka saurara komai to suka ce to anan kai zaka karanta saboda hadisin cewa la salata liman lam yaqra fatihat alkitab tunda baka jin liman to yanzu kai ne wajibi ka karanta kai ba kamar yanda yake karanta asirci kai ba ka karanta asirci to idan kuma sallah ce wacce ke ana bayyana karatu amma kana wurin da kai baka jin karatun liman musamman a wancan lokacin da babu amsa kowa sai dai kawai in an yi ruku'u su hango cewa yanzu an yi ruku'u na nesa ba sa jiyo muryar liman suka ce in a cikin irin wannan yanayi ana sallah mai bayyana karatu amma kai ba ka jiyowa to za ka karanta domin kuncin ka ɗaya da wanda yake bin sallar da ake sirtawa sirtar karatu saboda ba ka jiyowa babu magana fassari ulahu babu magana wa ansitu saboda ba ka jiyowa bane kai shiru sai ka karanta to wannan shi ne ra'ayin wasu daga cikin malaman shi ne tsaka-tsaki kuma shi ya fi dacewa amma dai mutumin da yake bin liman a shi hadisin Jabir an yi sabani wajen ingancinsa ko rashin ingancin sun suna raunin na shi gaba amma dai hadisi ne hasan cewa bakar rahu imam fa qira'atu liman lahu qira'a
to sai yi wannan tambayar ita ma dai akan sallah din ne yake cewa malam mutum ne aka yake bin liman sallah amma kuma an tsire masa da wasu rakawoyin to yayin da aka zo ta hiyar karshe in ya gama karatun tahiyya da kuma salatul ibrahimiyya amma liman bai sallame ba me ya kamata ya yi
kina sai saurare shi ina ba ta hiyar inda ta hiyar sa ce ta karshe to sai ta addu'a ta hiyar karshe an ce ayi addu'a da ita ne a ta hiyar karshe ba ta hiyar farko ba bayan an yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam to sai annabi ya ce sun bari takhayyar min addu'a ya ajabahu tun ya zaba addu'ar da tafi ba shi sha'awa ko yake bukatar yi sai ya yi bayan ya yi tahiyya bayan ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba tahiyyar karshe ba ce sai ya jira liman ya yi sallama sai ya tashi kawo abin da ya ciko ba dole ne sai ka kara ko yace zai maimaita tahiyya ko yace zai ta salati ba dole bane ba dole sa bane
to wannan shi kuma yake cewa mala idan ladan ya kira sallah sannan har lokacin tare da sallah yayi babu wanda ya zo masallacin zai iya yin amfani da loudspeaker ne ko kuwa yayi sallah sa ba tare da ya kunna ba
to ne me yasa loudspeaker me yayi ba na da loudspeaker ba wata ma'ana sa loudspeaker sai sallah sa shike ne har ya ga cewa ya kira sallah ba wanda ya zo wani irin guwa ce ba sai ba sai an kira sallah da a lokacin kira ta da sallah ya yi ko ba wanda ya zo sai dai ko watakila ko ladan ne ya riga ya sanya wani lokaci da in ya yi kawai ko an zo ko ba zo shi zai ta da sallah ya yi rigimar nan to wannan ba haka ba zai wahala cikin guwa ta musulmi kuma akwai musulmi a gudu suna nan ba sun fita ko sun tafi kasuwa ko wani ba kira sallah ko a kituwa lokacin kama ya sai shi kadai kuma haraka ta faru ina sai sallasa ba sai kunna speaker ba
sai wani shi ma yake cewa mala idan ana cikin sallah sai aka dauke wuta to idan wani ya fita daga cikin sauri domin ya kunna solar ko inji me ya kamata a yi wani zai cike gurbin ne ko kuma a bari sai wanda ya fita din ya dawo ya shiga wurin
in an sahu ya zama akwai gibi cike shake ba a jira ba ce an aje ba an yi zabin din sa wani sai ya je ya dawo to bai dawo ba sai a cike in ya zo sai ya shiga inda sahu ya tsaya
ke sani shi na yake cewa malam tambayi sai ta ce mutum ne ya sujada kabla ta kama shi a sallah amma sai ya manta bai tuna ba har sai da gari ya waye bayan har ya gabatar da wasu sallolin shin ya zai yi a wannan lokacin da ya tuna
to malamai suna da kauli biyu akan mutumin da ya banta sujada sahu bai yi ba a lokacin ta yayi tsawo idan lokacin ta bai tsawo ba to zai yi kai sai idan lokacin ta bai tsawo ba in kabili ce ya manta sai ya bada ya manta ya yi sallama sai ya tuna to sai ya bada idan kuma ya manta bai yi ba ko kabilin ko badin ya manta bai yi ba in bai yi nisa ba to yana kusa da masallaci ko ya dan fita ba bai yi nisa ba sai ya dawo yi in ya yi nisa ko an dau lokaci wato an dau lokaci mai tsawo kamar yanzu wanda yake ci har ba ya yi wasu salloli ya ba sai karshe gani to wasu daga cikin malamai suna cewa shi kenan abin da ta faɗi kansa sai tana ba su juju sahwi jabr ne kamar kora kariya ne na sallah sai ka dan samu kariya ka dora ta ba wajibi bace dan ba kai sujjada sahwi ba ta sallah ta bace a gari idan mutum bai sujjada sahwi ba ko yayin bi ba bai da wasu lokaci sujjada sahwi ta kama su amma saboda karancin ilimin tun da shirimancin zai da abubuwan suke kuwa ma yana iya danna maku shi ya zama giwa to ya yi sahawun amma bai san ya ake yi ba tashi a watsi kuma duk cikin wurin ba wanda ya san ya ake yi to ba a cewa sallarsa ta bace sallarsa ta yi sujjadar sahawun ba wai rashin yin ta yana bata sallah ba ita jabr kamar wata karaya ce aka samu a sallar za ka dora ta to wasu suna ganin cewa idan dau lokaci sannan ka tuna shikenan ta faɗi daga kanka ba sai ka yi ta ba wasu kuma suke ganin cewa ai tunda dai dori ne dori kareya ne ba laifi ko mun dadewa ka tuna ka yi ta kamar shekul sun ce ya yana da wannan fahimtar amma da yawanci jumhurci suke yi in an dau lokaci mai tsawo to shikenan ta faɗi daga kanka
su ne ke camala ne tambayar sai ta ce ne ne hukuncin mutumin da ke sallah kuma yana kalle-kalle ya ce wannan lokacin ya ce akwai mutane da dama da idan suna sallar suna kalle-kalle musamman ba waɗanda suke a kan hanyoyi
to kamar yadda muka faɗa a baya gwargwadon khushu'in mutum gwargwadon ladan sallarsa wani zai yi sallah ya samu tara bisa abin nan zai samu lada abin nan a kaso 9 bisa 10 wani 8 bisa 10 wani 7 bisa 10 wani 6 wani 5 wani ma ƙasa da haka kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa bai sallah da sallawi lattasuha thumuha subuha zuha nisfuha gwargwadon yadda zai kushu'i gwargwadon yadda ladansa zai zama a cikin sallah. Abin da suke hana kushu'i daga ciki akwai wasa da wani abu a tare da kai ko kalle-kalle ko zuciyarka ta tafi ta sake-sake ko sabuwa, wannan su da suke abin nan. Mutumin da yake sallah kuma yana ta wannan wuce kalle shi da za a zo ba ana tambayar wani abu zai yi cewa da ina sallah na ga san da ya wuce to da ina da sallah na ga ina kaza ina kaza. Daga wannan ba za a ce wai sallarsa ba ta yi ba, sallarsa ta yi amma kuma gwargwadon yadda hankalinsa ya tafi kan wani abu gwargwadon yadda ladansa ya rabu. Shi ya sa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah da wata sarkuwa yana da zane a jikinta yana gamawa sai ya cire ya ce ku tafi ku kama abijan ya ce abijan wannan shigar da na saka alhatni fi salati meye ya faru wannan zanen da yake cikin rigarsa cikin taguwar da yake sanye da ita idan ya kalle shi yana jan hankalinsa sai kaga wanda zai dinga kallon masu wuciya masu kai komo abu shakka yana samun shagala cikin sallarsa ba a cewa sallarsa ta ɓaci shi khushu'i mustahabbi ne a cikin sallah ba shi ba kamar dumanina ba ita dumanina wajibi ne a cikin sallah ka natsu ba za ka riƙa wasanni ba za ka riƙa wasa da hannunka ba za ka riƙa sukurniya ba wannan wajibi ne a ta zatma inna rakina ta zatma inna kaza amma shi al-khushu shi kuma na mustahabbi ne gwargwadon yadda ka sami wannan mustahabbin a cikin sallah ka gwargwadon yadda ladanka zai kasance a sallah amma ba daidai ba ne mutum ya yi sallah a gurin da ya san cewa khushu'insa zai samu matsala sallah a gurin da yake da hotuna ko ake kai kawo a gurin ko an kunna wani abun kallo ka sa shi a gaba kuma kana kallo ko wani sauti yana tashi wani sautin yana dawo maka kunnenka kuma yana sawa hankalinka yana tafiya kansa duk wannan zai rage maka khushu'i to kai kokarin ka nisanci sallah a irin wannan wurin akwai waɗanda suke musamman matasa tun zai shiga da riga wata jc a jikinsa a bayanta akwai wasu rubututtuka ɓaro-ɓaro da a rubuta da baƙin boko ya zai shiga ko ne zai tsaya bayansa wannan rubutun da sanda ɗaga kansa zai ja hankalinsa yana ƙoƙarin karanta abin da yake cikin jc ɗin wannan ba daidai ba ne ya kamata mutum zai shigo masallaci ya yi ƙoƙari ya shigo da abin da ba zai ja hankalin masallata ba ko ne ya riƙa ɓata musu khushu'insu a sallah. Da haka matasanmu idan akwai irin wannan kayayyakin da kuke da su ƙoƙari za ku shigo masallaci ko ku ɗora wata a kai ko ku cire ku saka kaya masu kyau sosai kamar yace khudu zinatakum inda kulli masjid ka shigo sallah da kaya masu kyau masu ma'ana wanda yana da kyau kuma za ka taimaka wa masallata amma ka shigo da wani jc a cikinka da rubuce-rubuce a bayanta wani ma har da hotuna a cikinta ka shiga kuma cikin masallata kana jan hankalinsu da wannan to kana shiga hankalinsu gaskiya.
To sai mai wannan saƙon yake cewa assalamu alaikum ya Allah tambaye sai ta ce yana halatta ya je ya nemo wa masallaci gudunmawa daga abokansa waɗanda ya samu wadata ne sannan shi kuma ya ce wani abu daga cikin taimakon da ya samu a matsayinsa na mabukaci.
To san ta ila ya zama shi ma masallaci ne idan shi ma masallaci to sai ya ce ba daidai ba ne ka je ka ce mutane ku kawo taimako saboda masallaci kuma yanzu gaba shi ne harka kai kuma da za ka ringa samun wani abu a ciki wannan kai haka ka hayyance kanka da ba za ce ka hayyance su ba su wani suka baka wani abu don Allah ko ka yi gaskiya ko ba ka yi gaskiya ba ladan su ya tabbata wanda duk ya ɗauki dukiyarsa ya yi wani abu don Allah to ko wanda aka danga dukiyar ana ya yi gaskiya ko bai gaskiya ba shi ladan su ya tabbata a gurin Allah. Za a rage masa komai ba kai yanzu kai ka cuci kanka domin kai ne za ka zama abin tambaya gaban Ubangiji subhanahu wataala saboda ka je ka ce wa mutane su ba da taimako za a yi kaza za a yi kaza a masallaci ko dan kaza na masallaci kuma ka mai da shi kimarka shi za ka ci ko ka ɗebi wani abu a ciki kamar kana biyan kanka wa ya sa ka ballantana ka biya kanka da yau cewa aka sa ka aka yi aiki ceto a cikin aikin da aka sa ka za ka buƙaci hawa mota za ka buƙaci ɗan abin da za ka ci a hanya ko a mace to shi kenan ka ɗauka a ciki to wannan ka ga ladanka ne za ka iya ɗauka amma ba sa ka kai ba kawai sai ka tsari karɓar taimako kuma a ciki za ka ga cire wani abu kana wannan kai haka ka cuci kanka.
To sai mai tambayar ke ta malam wani ne ya rasu kuma ana bin sa bashi to sai wanda yake bin sa bashin ya ce ya yafe bayan shekaru kuma da yawa sai ya ce shi bai yafe ba a biya shi to shin suke tambayar menene hukuncin wannan al'amarin
idan ya da shaidu sanda ya ce ya yafe da akwai shaidu wanda suka tabbatar da cewa ya ce ya yafe to in ya ce ya yafe shikenan maganar da dawo ya ce bai yafe ba tuttun banza ce kuma har ya matsa ya karbi wani abu a hannunsu ko ya amfani da shari'a aka kwata aka bashi to ya ci wuta balbal so ba halal ya ci ba idan har ka yi iskatin haƙƙinka a gaban shaidu ka ce na haƙura da haƙƙina na yafe na bari to ta tabbata kuma ka dawo daga baya ba ka ce kamar mutum ne zai ɗaura abu ce gashi na baka kyauta ka karba ya tabbata kuma zai wuce ba ni ya haka to ya karbi abin da yake ba haƙƙinsa ba.
To sai ne shi kuma kace malam menene hukuncin dan da yake da rufin asiri daidai misali yana yi wa iyayensa hidima uwa da uban amma kuma dai yakan fifita bukatar mahaifinsa akan ta mahaifiyar yace idan mahaifiyar ta kira shi tana da bukata cewar ba ta da abinci sai yace to shi yanzu ba shi da kuɗi amma kuma idan babansa ne ya kira shi sai ya faɗa masa wata bukata zai yi duk yanda zai yi domin ganin ya biya masa wannan bukatar. Shine ke tambayar menene hukuncin wannan abin da yake aikatawa
idan lokacin da mahaifiyarsa ta nemi abinci ba ta da abincin kuma yana da shi hana ta yana da laifi tana buƙatar abinci ba ya sa da shi shi kuma yana da abincin amma ya ce ya yi mata ƙarya ko ya ce shi sai nan gaba to yana da laifi domin ciyar da ita a kansa wajibi ne matuƙar dai ba ta da mai ciyar da ita da alama yadda na fahimta ba sa tare uwar daban suna tare to haƙƙi yana kan uban haƙƙin ciyar da babanshi yana kan babansa ba kan sawashi ɗa amma in suka zama dukansu ba bukata ne ba su da abin da za su ci kai kuma kana da wadata to haƙƙin ciyar da su yana kanka bayan ciyar da iyalinka bayan naka iyalin sun ci to haƙƙinsu kuma shi ne ka ɗauka kuma abin da ya saura ka taimaka musu to in ya zanto tana bukata amma ya hana ta zan saboda tana uwa to yana da laifi amma in ya zanto babu shi ne ya ce mata babu yayin da uba shi kuma ya nema babu din amma ya kasa ce masa babu ya je ya yi ta buga-buga sai da ya samu ya kawo masa wannan ba a cewa ya yi laifi ƙila yadda uwar za ta haƙura ba za ta yi masa baki ba za ta nuna ɓacin rai ba sun ta fahimci ba ya da shi amma in ya samu kawo mata yake yi shi wataƙila uban ba hakan yake ba shi wataƙila uban zai je ta yaba da shi zai je ta yaɗa shi zai je ta maganganu a kansa ya san kayansa ya san halinsa saboda haka ba ya yi da wannan juriya da ita uwar take da shi saboda haka zai je kurance ne ya ce yiwu don ya zo ya kawo masa wannan ba cewa ya yi laifi ya fifita babansa akan babansa situation ne ya kawo haka amma in yana da shi ne yake hana babar shi kuma babansa wani tsoronsa yake ba shi to yana da laifi domin haƙƙin ya ciyar da babansa a lokacin yana kansa kuma yake sauke wannan haƙƙi.
To sai wannan mai tambayar ki tamala menene halaccin mata masu karanta alkur'ani kansu babu dan kwali.
To wacce aka yi za ka karanta alkur'ani sai sa dan kwali ba laifi bane dan ta karanta alkur'ani ba dan kwali sai a gidanta ɗakin ta take ko a cikin waɗanda suke waɗanda muka faɗa waɗanda babu wani magana hijabi tsakanin ta da su ba wani abu dan ta karanta alkur'ani ba dan kwali.
To ne shi kuma ke ta malam wace kaida ce ya kamata musulmi ya kiyaye dangane da abubuwan da suka shafi kasuwanci a kafofin sada zumunta na zamani waɗanda kullum ana ƙara fito da sababbi domin mutum ya kubuta kada ya fada cikin haramci.
Kaida ita ce man taqashubahat fa talistabra li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi shubahat waqa'a fi haram kal ra'i yara hawla al-hima yushku an yaqa'a fihi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bari taqashubahat wanda ya kuji duk wani abu shubha shubha shine abin da baka san hukuncin sa ba an ce shubha abin da yake rikita ka baka san hukuncin sa ba ko kaji wannan ka kasa daukan ɗaya daga cikin maganganun biyu ka kasa tantancewa wanda yace halal ne yafi karfin hujja ko wanda yace haram ne yafi karfin hujja to yana zama maka shubha wanda shi ne ma'anar shubha shubha ma'anar abin da bai da hukunci babu wani abu a shari'a babu bai da hukunci sai dai akan samu wani abin da mutane da yawa ba su san shi ba shi ne alhalalu bayyinu walharamu bayyinu wa bainahuma umurun mushtabihat لا يعلمهن كثير من الناس هذا شيء كثير من الناس با كل الناس با wasu mutane da yawa su san su ba amma akwai kalilun da suka san su ko yan kadan mutane da suka san su shine masu ilimi to duk wani abin da baka san hukuncin sa ba halal ne haram ne to ka guje shi ka dakata tunda ba wani abu ne da in ka kiyan sa zaka cutu to sai ka dakata shine fa barit taqashubat fa qad istabra li dinihi ya kubuta da addinin sa irdihi da mutuncin sa ya kubuta da addinin sa ba zai yi abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai fushi da shi ba ya kubuta da mutuncin sa ba yi abin da mutane su ce to wannan ka gashi ana ganin sa ba haram yake ci da sauran su ba saboda wannan shine duk wani abin da baka san hukuncin sa ba to kakka gabace shi la taqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi kakka gabace wani abin da baka san hukuncin Allah da manzon sa ba akan sa shine bi ahli kitab wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lamu hukm Allah fi kayya bai halatta ga baligi yayin wani aiki ne sai ya san hukuncin Allah akan sa wani abubuwa da suke zuwa na zamani da yawa wani lokaci za ka ganshi a zahiri kamar wani taimako ne amma karkashin kasa an kunshi wani abu ne da shari'a ta hana saboda gararin da yake ciki ko caca-caca da ta kunsa amma in an tashi ba za a yi maka bayanin cikakke ba sai a baka shi kawai ka dinga hango kyalkyalin cikin sa musamman ba matasa da kuma yadda zuciya ta lalace kowa su yake son banza tun har kawai ba aikin baki ba na fari yana kwance male-male a kan shabinan katifarsa ko a kan gadonsa wasu yake tara arziki mai yawa na shafan shufi marakibiya ku tafi ku shiga kasa ku shiga bayan kasa ku je ku nema haka Allah ya ce na kudiyatu salat fantashiru fil ard wabtaghu min fadli fantashiru fil ard wa kana kwance ka bimbi kafa kana ta danna dannan waya su kike kawai kai kudi a haka to a haka zaka shiga wani yanayi da zaka zo kuma kana da dama ila ka dinka karɓo kudaden mutane ka zo ka zuba a cikin wani harka da baka san kanta ba kudin su zo su bace su bula kuma ka zo a yi ta rigima da kai karshe ka tafi gugu ko ka je a sai da kadarar babanka don a biya mutane kudaden su saboda haka ka'idar da annabi ya faɗa din ita ce ka'ida hadisin da ya zo da ba ya ribu ka ila ba la ya ribu duk abin da zai ja maka shakka kake kokonto to ka bashi ka yi rike abin da baka da kokonto a kansa
tun ga cewa malam mutumin da yake yi wa budurwarsa hidima kafin ya aure ta shin zai samu lada ganin cewa hadisi ya zo cewa wanda ya jira suka kasance domin duniya ko mutum da zai aure ta sakamakon hijirarsa na ga abin da ya hijira domin sa
wacce hijira ana magana mutumin da ya bar inda ya zama na wajibi a yi hijira a bari zuwa inda zai samu bautar Allah amma shi ba wanda ne ta fitar da shi ba a lokacin ba wai magana ya tsira da addinin sa ne a akwai abu ya haki har hangowa zai samu a can ce to wannan ba ya da lada kamar mutum wanda ya fito an tafi jihadi ya shiga cikin mujahiduna amma shi yana tunanin a samu gani ba ne a raba ba shi tashi to wannan ba shi da lada ba shi da lada sai wannan abin da ya je nema shine ladan sa in ya samu shi kenan ya rasa ma ya rasa ladan sa ne amma abin da yake mubah abin da an halatta maka shi ko kuma abin da yake sunna ce ko mustahabi ne yin sa ko mubahi ne jaizi to sai kai shi da kuma kyakkyawar niyya akwai wani abu da kake tunani a gaba wanda zai taimaka maka a addinin ka da mutuncin ka da abin da wannan kudirin shi ne Allah zai baka lada a kansa mutumin da zai ci abinci yana cin ya ci abinci dan samu da jadin sai ya dawo ta shi sallah wannan shi abinci ya zama sai baka ba zai taimaka mutum ya kwanta bacci dan ya dan ji karfin jikin sa ya tashi kiyamul layl bacci ne wanda kowa yana yin shi da musulmi da wanda ba musulmi ba da wanda ke kirki wanda amma shi yayi nashi ne da wata manufa mai kyau to sai kaga Allah ya bashi lada akan baccin nashi shi kamar yadda Abu Musa al-Ashari ke cewa la ahtasibu qabilan nawmati kama ahtasibu qawmati yana nake sa ladan samun kiyamul layl din haka nake sa ladan samun bacci na haka kowane aiki na mubahi in aka yi kyakkyawar niyya a cikinsa zai iya rikidewa ya zama aikin ibada ta ce wanda kake ganin in ka aure ta taimaka wa rayuwarka za ka yi kaza za ka yi kaza ka kiyaye mutuncinka saboda ka duk wani abu da ka yi na sa yi na ka aure ta ne ka tsara mutuncinka wannan niyyar sai ta saka samu lada amma kawai kana yi ne saboda kawai ka birge ta kana da kai mai kula da mace ne kai kaza ne kai ba irin sauran ba ne kai ka isa kai ka yi to wannan shi ne shi kai ma wannan shi ne ladan da ka birge wata da za ka birge ta da za ka yi ya danganta da akan me kake kashe kudin ga la kashe mata kudi dan ta soka ta aure ka ta so wani ko ko kana kashe wasu kudin ka nuna cewa kai fa babban yaro ne kana da shi ba ka arena ka kaza kaza to wannan shine ladanka
da sun ga malam kasancewa an fara shigowa yanayi na lokacin damuna shin wani jin hankali malam zai yi ga limamai akan batun hada sallah
shin da sake zuwa su karanta babu su ga mene yake sa a hada sallah me yake sa kuma kada a hada sallah su yi karatu babu abin da yafi ga mutum wanda yake jagorancin mutane musamman a kashanin sallah shine tsaya ta karanta abubuwan da suka shafi ta sallah ya fahimci abubuwan da ya kamata da bai kamata ba babu shakka akwai asbab dalilai suka sa a hada salloli kamar abin da ya shafi misali tsoro na isa a hada sallah kamar abin nan ruwan sama yana isa a hada sallah tafiya yana isa a hada sallah ruwan da ake tsammanin zuwansa shi ne mutawakka alwaqi aw almutawakka wanda an ga hadari ya haɗu ana ta buguwa watakila ma an fara abin nan kunyi magariba ke ganin wannan hadarin da alama hadari wanda ya gan shi yadda ya haɗu da iskar tasowa to kawai yiwuwar ya ɓarke da ruwa kuma ba za a iya samun fitowa sallar isha'i ba sai a haɗa sallah ba da yafi ba ne wasu suna ganin sai an yi ruwan ana cikin ruwan sannan za a haɗa sallah ina mu wannan yana daga cikin abin da zai sa a haɗa sallah sannan abinda ake tsammani don duk wanda yake rayuwa a wurin da ake damana yana gane cewa wani hadarin in ya taso da alama musamman tsake-tsake da damana da alama ce da wahala ta ga cewa ruwan ya zo bai zo da ƙarfi ba ko bai yawa ba wani kuma za ka samu ba bai haɗuwa sosai wanda za ka iya tunanin cewa kamar daga nan zuwa isha'i ba lalle ba ne to ba sai sai hada sallah ba dama yawanci akan samu hada sallah ne tsakanin ta maghrib da isha'i ba cika kawo magana hada sallah a zahar da la'asar ba dama yawanci maghrib ne da isha'i ake samu wannan to so wannan shi ne kuma mutane su dinga ba limami uzuri in ya yi ijtihadinsa ko da suna ganin kuskure ne kan su zarge shi akan wannan zai ga wasu ana rigima da su zaka ko sai liman ya hada shi yana ganin hadarin bai kai a ji tsoron hadarin ba saboda yana ganin kada ne koko farkon damana ce ko karshen ta ne saboda haka shi ba sai hada ba ta rigima da shi ya ce sai ya tashi ya hada wani kuma hadarin zai taso ga shi mutane suna ganin hadari ne sosai shi kuma ya ce a hadarin shi bai kai ya hada ba sallah ba ko kuma a shi yana ganin ma sai in ana ruwan ne hadari kawai ko ya hado ko iska ake guguwa ake kaza kaza shi ba zai hada sallah ba to sai kuma shi wanda abin nan kada a ce za a samu wani liman wani to kai fita tunda ba za ka hada ba sai ya tura wani a masallacinsa sultan da sultan shi ne sultan abu ne shi ne ke da iko da gurin ba ku da iko ku hana ku kawo wani liman saboda kawai ya hada muku sallah in ba zai hada ba shi kenan sai ku tafi in Allah ya sa tunanin abin nan tawakku inna sai ya tabbata ku dawo ku yi sallar a bayansa in ba a samu ba kuma shi kenan kun yi abin da za ku yi amma kada a maida abin zama abin rikici.
Wala lai saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka kafa shan shirin a wannan mako sai kuma za ku yi kuma da sakonin tambayoyin ku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar 0703-6-4-1-5 ko kuma tana da rashin email na fatayrahma@yahoo.com da kuma shafin fatayrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. A madadin shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalli ba OOL babban malami a sangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Baro da ke nan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri. Ana sadar sasan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.